Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalar da kuma Niya. Kada masu na'uran kwamfuta suna iya kama tashar a duk lokacin da suka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jin rigaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za ku yi cewa an kiyasta 'yan Najeriya na kashe sama da dalar Amurka biliyan 2 domin kai 'ya'yansu karatu kasar waje. Kana za ku ji yadda aka kame wasu malamai da dalibai domin sata jarabawa a Jamhuriyar Nijar. Muna dauke da shirin da rashin tayi na Salu Garba, sai labarin da ya dauki hankulan jaridun Najeriya. Sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka za ta zafafa matsin lamba kan ƙasar China ta tabbatar da ta kaddamar da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta azaba Koriya ta Arewa, biyo bayan gujin makami mai linzami da hukumomin ƙasar da ke Pyongyang suka yi, kamar yadda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa. Mrs. Haley ta ce ko da shike Amurka tana son kaucewa yaƙi, duk da haka ta dukufa wajen ganin ta taka shirin nuclear Koriya ta Arewa birki. China ce babbar kawa kuma abokiyar cinikayyar Koriya ta Arewa. Zuwa yanzu China ta bayyana rashin jin daɗinta da wannan guji na baya, bayan nan ta kira matakin mummunar keta ƙa'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma zuwa yanzu China ba ta fito fili ƙarara kan batun takunkumi ba.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa sau biyu yana matsawa shugaban Rasha Vladimir Putin game da katsalandan da aka yi zargin Rasha ta yi a zaben Amurka a bara. Saboda haka ya ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata a maida hankali domin ci gaba wajen aiki mai ma'ana da hukumomin Rasha da ke Moscow. A jerin sakonni ta Twitter da ya aiki bayan da ya dawo daga taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira G20 a Turanci da aka yi a Jamus, Mr. Trump ya ce shugaba Putin ya musa cewa kasarsa tana da hannu wajen shishshiki a zaben Amurka. Shugaban na Amurka ya ce shi da shugaban na Rasha sun tattauna kan wato kafa sashe na musamman kan tsaro mai tsanani a yanar gizo ko internet domin hana aikata wasu miyagun ayyuka da kuma kare abin da ka iya aukuwa. Sai dai wasu jigajigan majalisar dokokin Amurka karkashin jam'iyyar Republican sun yi shakube da shawarar Trump na aiki tare da Rasha kan tsaro a internet.
A Syria kuma duk tsawon jiya Lahadi yana ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsakaita wutar da Amurkan da Rasha suka shiga tsakani aka kulla gabanin fara wasu sabbin zagayen shawarwarin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin shiryawa da nufin kawo ƙarshen yaƙin basasar da ƙasar take yi na tsawon shekaru 6. Masu ido kan yadda ake yaƙi da yarjejeniyar sun ba da rahoton cewa babu inda aka yi fada a lardunan ƙasar uku da ke kudancin ƙasar a yarjejeniyar take aiki har zuwa daren jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi farin ciki da haka. Jami'an diplomasiyyar Amurka da Rasha da Jordan ne suka tsara shirin tsagaita wutar a gefen taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake kira G20 da aka yi a birnin Hamburg na ƙasar Jamus. Ko da shike babu wakilin gwamnatin Sham ko wani daga ɓangaren 'yan hamayya da ya shiga shawarwarin da aka yi a Jamus na ƙulla yarjejeniyar, wani jami'in Siriya ya ga kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa hukumomin ƙasar Damascus suna marhabin lalai ga duk wani mataki da zai buɗe hanyar da za ta kawo ga zaman lafiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A Iraki, dakarun ƙasar suna bi taku bayan taku, kuma gida-gida suna fafatawa da ragowar mayakan sa-kai na ISIS a Mosul, da duk da cewa tuni jami'an ƙasar suke murnan samun nasara. Yanzu faɗin ana yin sa ungwanni har irin farmakin da jiragen yakin rundunar taron dangi suke kaiwa kan muradun ISIS suna girgizan gine-ginen da suke hannun mayakan gwamnati. Sojojin sun bayyana cewa faɗin na yanzu shine mafi tsanani a gwabzawan da suke yi da mayakan sa kai na ISIS, inda suke shiga gidajen da mayakan suke buya suna kuma saye da falmaroli da aka sanya wa nakiyoyi. A daidai lokacin da rana take faduwa jiya Lahadi, jerin gwanon motocin Prime Minister Haider al-Abadi suke barin birnin Mosul da aka yanto, wasu mazauna birnin da suke cikin murna sun halar domin karama ziyarar tasa tare da daukan hotuna ta wayansu ta hannu.
A Turkiya dubun dubatan ƴan ƙasar ne suka halara birnin Istanbul jiya Lahadi domin zanga-zanga kan matakan da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan yake dauka na murƙushe masu sukar lamirin gwamnatin sa bayan yunkurin juyin mulki da sojojin ƙasa suka ayyana wanda bai samu nasara ba. Masu zanga-zangar suna kururuta cewa ƴanci, doka da adalci, suna goyon bayan shugaban wato suna goyon bayan babban shugaban ƴan hamayyar ƙasar Kemal Kılıçdaroğlu wanda yake kokarin kammala takawa da kafa na tsawon kilomita 450 domin bayyana bacin ransa kan daure wani wakilin majalisa daga jam'iyyarsa cikin watan jiya. Wannan ita ce zanga-zanga mafi girma cikin shekaru masu yawa da aka shirya kan shugaban ƙasar wadda gwamnatin sa ta kama fiye da mutane 50,000 ta kuma kori ma'aikatan gwamnati akalla 100,000 da aka ce suna goyon bayan juyin mulkin ƙasar da wasu sojoji suka shirya. Turkiya tana zargin cewa malamin addinin Islama dan ƙasar Fethullah Gulen wadda yake zaman gudun hijira na ƙashin kansa a nan Amurka kusan shekaru 20 shine shirya juyin mulkin, amma malamin ya musanta wannan zargi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da batun fita kasar waje karatu. A yunkurin wasu iyaye a Najeriya na kai ƴaƴansu karatu kasar waje, Jami'ar Hondebi dake kasar Jamhuriyar Benin wato Kotono ta yaye dalibai har sama da 2,000 waɗanda mafi yawansu 'yan Najeriya ne, kamar yadda Babangida Jibrin yake cewa a cikin wannan rahoton.
By the authority of the Governing Council, I admit you all and severally to the Bachelor's Degree of Languages and Translations of this university.
Dr. Donald Beggs kenan dake zama shugaban Jami'ar Plymouth State University na ƙasar Amurka yake tabbatar da takardar shaidar degree ga ɗaliban da Jami'ar Hodembe North American University dake Jamhuriyar Benin ta yaye a lokacin bikin yaye ɗaliban da aka yi a ƙarshen makon nan. A wani kiyasi da Majalisar Dattijan Najeriya ta fitar a can baya dai ya nuna cewa 'yan Najeriya na kashe fiye da $2 billion na ƙasar Amurka wajen biyan kudaden karo karatu a kasashen waje. Kasashe irin su Jamhuriyar Benin ko Gambia ko ma Uganda har ma Jamhuriyar Niger na cikin kasashen da 'yan Najeriya ke zuwa domin karo ilimi. A ƙarshen wannan mako ne dai aka yaye dalibai kimanin 2,000 dake halartar wata jami'a mai suna Hodegbe North American University dake birnin Kwatano, jami'ar da ake gudanar da ita tare da haɗin gwiwar wasu jami'o'i na ƙasar Amurka irin su Plymouth State University da ke Plymouth da kuma University of Science of Philadelphia. A lokacin bikin yaye waɗannan ɗalibai kimanin 2,000 dai, shugaban jami'ar Professor Awiyan Hodebe ya bayyana cewa kashi 90 cikin 100 na ɗaliban da ke halartar jami'ar tasa sun fito ne daga tarayyar Najeriya.
3 years ago I graduated 3,100.
Kimanin ɗalibai 3,000 ne jami'ar ta yaye, kuma ko a wannan yayi ɗaliban ma kimanin ɗalibai 2,000 ne aka yaye. Kuma goyon baya da muke samu daga 'yan Najeriya na ɗaya daga cikin ƙashin bayan wannan jami'a wajen ci gabanta da kuma bunƙasa. To ko me yasa ɗaliban Najeriya ke halartar wannan jami'a da ke birnin Kwatano? Ga dai abinda wasu ɗalibai 'yan asalin Najeriya suka shaida mini.
To ya suna malam?
Abdullahi Babangida Jigama daga jihar Katsina. Ni ina karanta Management Information System.
To me yasa ka tsallako Najeriya zuwa Benin?
Bin da yasa na tsallako Najeriya zuwa Benin saboda gaskiya tun ina yaro major dina kenan MIS, ina so in zama MIS student. To kuma Najeriya ka dai san karatu yadda ta kasance, ana wasting time, ana yawan strike nan kuma Benin. Kaga kowa ya san cewa makarantar nan dai is accredited, in ka gama kana aiki ka je service har ka gama. Alhamdulillah karatu yana sauki a makarantar nan.
Sunana Collins, Taraba State. Yeah,
me yake karantawa?
Computer science.
Me yasa baka karanta computer science a Najeriya?
Shanin strike a Najeriya shi yasa na nazo karatu a Cotonou.
Ita ma wannan uwa da nayi kicibis da ita a wajen bikin yayi daliban ta sheda mini cewa
yeah, it's because of the guarantee that my daughter will finish the education at the stipulated time. 3 years will not become 5 years because of protracted strike.
Tace muna kawo ƴaƴanmu wannan jami'a ne ko kuma jami'o'i da ke kasashen waje domin babu bata lokaci maimakon dalibi ya shafe shekaru 5 yana neman digiri anan bafi ya shafe shekaru 3 ba kamar yadda aka kayyade babu yajin aikin malamai kuma babu jekaka dawo domin samun jami'o'i a Najeriya babu jibrin murya Amurka daga Cotonou jamhuriyar Benin
wannan kidan tika ne wannan batun tika ne tika uban karatu idan ka aifu danka ka kai shi gon karatu tika isa iyan ke fani sai san nan ya wanke riga ije aje ka gane yaro idan karatu idan ku danka ya kwana danya ya kwana biyu bai zo cikin haɗi ba tisha ka gane zai bi shi har gidan su da ido ba lafiya tai idan ka aifu danka sannan yayi faramare ai yayi ta kandire ai ya dai ni banti ya dai ya mandarasha ya gangara America sannan ya sauka London ya gangaro ta Paris sannan yayi gida da
to yanzu kuma kafin dai mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wani faifan kamar wannan
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama da lafiya shine ci gaban Najeriya
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama da lafiya shine ci gaban Najeriya
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni kallau yau lafiya
lallai
tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama yau lafiya shine ci gaban Najeriya
ku kankar zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
bashir cutar da mu mu gaya wa hukuma su fitne shi da wanda ba sa son Najeriya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama yau lafiya shine ci gaban Najeriya
to ma'arallah mun gode Andy Bature A can jamhuriyar Nijar ko jami'an 'yan sanda ne suka kame wasu ɗalibai da malamai masu satar amsan jarabawa. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da ake gab da kammala jarabawar shiga sakandare a duk faɗin jamhuriyar Nijar ne jami'an tsaro a garin Maradi suka damke mutane masu yawa da sun haɗa da malamai da kuma ɗalibai da suka sace jarabawa kamar yadda Inspector Dogo Rabe mai kula da bada ilimi a yankin Maradi ta biyu ke bayyanawa.
Lalle ji an tsanci wasu malamai ko kuma mutane za a ce, amma da malamai mutane ne. A yanzu dai a yanda muke abin da muka sani. Wasu ne aka samu suka ɗauki jiya na Yahuta lokacin da yara suna nan ciki suna yi, aka je can waje aka wutiretan shi daga ƙasa har sama, aka ba wani mutum wanda shi ba mu shan nan ba ne, ba mu san sai je ba ne, ba mu shan lise ba ne, da sunayen kandidakin da neman ransu in cika kofi aka ba shi ya zo ya kawo a santa. A lokacin nan ne ya taho yana shigo, ya shigo sai polis ba tare da shi ba suka yi kama shi, da suka kama shi sai gwamnati ta karbo hannun shi, ta kama shi ta karbo kuma suka shiga aikin su na police. Yanzu mun san baya ne aka yi wa ba shi CJ idan an same shi, mu dai abin da muka sani kenan, mun sanar abu.
Mutane da dama ne suka shiga hannu akan wannan matsalar kamar yanda Inspector Dogo Rabe ya tabbatar suwa.
An ce ba shi ɗaya bane tun daga bana, sunan kandidat da ke da akwai bisa list su su biyar duka police ta ɗauke su. Akwai mushen guda wanda ke ciki wanda shi wancan wanda ya kawo kofi haka ma ya sa sunan shi. Shi ma an ɗauki shi. Akwai halin wani sabon da ya sarci shi da marici a hukumu ba sun ta yi kwansari a san suka faɗi sunan shi suka dawo in ce in kama shi. Amma akwai in ce akwai wasu su haya zubin sani ba sun same su da dare.
Yaya ne waɗannan mutanen suka samu wannan jarabawar duk da matakan da ministan sakandare ya ce gwamnatin ƙasar ta ɗauka domin hana afkuwar sata ko kuma guɗi a lokacin wannan jarabawar? Ita ce tambayar da 'yan ƙasar ke jira hukumomi su amsa musu. Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwani, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Ƙwani a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC, kuma mu yanzu agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau,
kudi a kashe su ta hanya mai kyau,
kudi a kashe su ta hanya mai kyau,
kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. To makon jiya kun ji bakon namu Shau Aliyu ya so mu bayyana mana yadda hawa-hawan farashin kaya ke yi wa tattalin arziki da rayuwar yau da kullun illa. Yau ya ci gaba da bayani a firarsa da wakilin murar Amurka da ke Abuja Malam Nasiru Adamu Eli Kaya. Nasiru Filigareka.
Yushu dai a takaice kawai rayuwar mutanen ƙasa gabaɗe ta dogara ne daga manufofi ko tsare-tsare irin na gwamnati.
Wannan haka yake, in gwamnati ta ce ku koma aiki sai ta fitar da dokokin da za ku yi aiki, saboda duk abin da za ka yi da doka in za ka je sai da man fetur ai sai an baka license, duk iya kuɗinka sai an baka license, in kuma ba a baka ba a kama ka. To kullun gwamnati ne za ta sauka yadda za ka samu license ɗin da irin harajin da za ka biya. In ta cika haraji da yawa ta kori mutane, in ta sauka haraji mutane da yawa su aikace-aikacen, dan abin da zai koma hannun gwamnati ya dawo hannun mutane. Madadin gwamnati ta gina ma mutane gida sai su yi amfani da abin da suke samu na wannan saukin sai su gina gidajensu. Haka kuma gwamnati sai ta koma ta kalli ma'aikata da suke ƙasan da abin da ake basu, saboda su ma'aikatan su ne idan ba su gyaru ba to ba tsarin da zai gyaru, idan ba su koshi ba to ba tsarin da zai koshi.
A ƙarshe gaba da yin shau, me za ka ce kan gwamnatin Najeriya? Shin tana kan daidai? Na san dai kwanakin baya ba ka mara baya kan manufofinta na rufe kan iyaka da suka shafi tattalin arziki. Shin ka soya manufa ko akwai wani abu da ka hango?
A'a, ni fa akan rufe iyakoki akan abinci ina da jiya, saboda abin da ya sa nake ta ƙoƙarin gwamnati ta fahimta shine manoma dai ake so su yi noma. Kuma manoman nan sun yi noma, amma rabin mutanen ƙasan suna yunwa, an kuma yi noman mai yawa. Saboda mene? Saboda abincin da zai iya daidaita farashin, mun samu wasu daga cikin mutanen ƙasan sun amfani da wannan dama na gwamnati, sun siya abincin sun aje. To waɗannan mutanen ma sai gwamnati ta koma ta bude iyaka, ko kuma ta tabbatar da cewa abincin da ake noma yana zuwa kasuwanni ba dole ne manomi sai ya samu kazamiyar riba ba saboda idan manomi ya koma yana samun kazamiyar riba to me sai masa da mota fa shi ma zai kwace kudin kaman abin da muka gani inda kasa na zona lafiya kana zuwa maka a naira 600 sai yanzu ta koma ka zaka je maka a miliyan 1,600 to kaga duk abin da ka samu da riban da ka samu kaga inda ya koma to haka tsada take tana da multiplier effect to gwamnati kullun ta kula a raba arzikin kasan daidai wanda zai cuci wani wanda zai amfani da wata dama a cuce shi to a kariya shi wanda zai amfani da an bude border ya karya noma to a rinka kula da kasuwan a kulle border a ko kuma a dibo abincin da ya dace a dibo saboda duk abincin da muke fama da duk rayuwar talaka a Najeriya yanzu abinci ne kuma kowa mai sauraron wannan shiri ya duba gidansa ya ga abincin da yake da shi a gida ko kuma gwamnati ta sa a yi mata survey ta ga shin mutanen da ke da abinci a gida mutum nawa ne saboda a duniya duk inda aka yi maganar kasa ana maganar food security ne kuma food security din nan ba wai a tara abincin ba a'a a samu abincin da mutane za su iya siyan shi a wani kaulin ma mutane da ba su iya siyan abinci raba musu ake yi gwamnati ta siya ta raba musu domin a karya farashi to a haka ne mu muke kallon tattalin arzikin kasa kuma da irin wannan kasafin kuɗi da aka yi mai girma muna goyen bayan wannan kasafin kuɗi mai girma sannan kuma da irin aikace-aikacen da aka zuba a ciki za a yi muna goyen bayan su sai dai shawaran da muke bayarwa a yi maza-maza a kalli kasafin kuɗi a rinka fara shi a lokaci da wuri sannan a gama shi da wuri sannan a rinka duba shi 'yan majalisun mu sannan kuma talakawa a inda duk aka gaya musu ana musu aiki to su tsaya-tsayin daka su ga an musu wannan aiki
Yusuf Aliyu kafin mu ci mun gode zamu ci wato ya nuna in wancan kayan su suka yi tsada kowa sai ya rike nasa kenan ya sa su yi tsada kuma idan ka sayar da naka da tsada zaka je ka sayi wani abu da tsada sai ya zama ba wata ribar kirki
haka yake ai ita tsada ba ita tsada tunda aka yi duniya ita tsada karye kasa take yi ita ke karye kamfanoni su karye su ruguje saboda idan tai tsadan sai duk kudaden mutane sai ya kare bayan kudaden ya kare sai su kasa siya in sun kasa ya kai da ka ije kayan naka sai ya lalace kai kuma idan ya lalace sai ka rasa mai siya sai dai ko ka raba ko kuma ka karya farashin shi din to kafin a kai ga wannan yanayi gwamnati ne ya kamata ta daidaita kasuwa ta duba yawan mutanen da suke iya siyan abinci wanda ba za su iya ba a samar musu da yanayin da za su iya siyan abincin nan wanda shine zai zaunar da kasar lafiya saboda da shi babban matsalan kasa duk kasashen da suka ci gaba akwai waɗanda suka bada allowances na abinci duk mutumin in dai dan kasa ne yana jin yunwa ya je wani wuri ya ci abinci muna da irin wannan
wato Yusuf shi yasa ma wasu in kasuwa suke da wata dabara in za ka ga ga shaguna ana saida haja iri daya amma sai a fi zuwa wani shago idan ka je nan sai ka tarar wannan shagon suna cin yar karamar riba ce maimakon sauran
to ai tafi albarka ma karamar riba tafi albarka duk sanda ka ji ana koda riba har ta wuce hankali to wannan wuce hankalin za ta dawo maka duk abin da kai sai an maka in ka tsananta a riba za a tsananta maka to amma abin da yafi ma'ana shi sai akai gwamnati kullun ta rinka amfani da kididdiga mutun nawa ne suke iya shiga kasuwa mutun nawa ne suke iya siyan abu a kasuwa mutun nawa ne da suna da karfi yanzu ba su da karfin haka duk waɗannan karfin da suka rasa fatatala dukin nake rasa karfin saboda shi wannan ma'auni na GDP gudunmuwar kowa ne kar ka raina mai faskare sai ya fasa sannan ka cito shi yasa kaga a al'umman mu galibi da take zaune lafiya saboda kowa yana cin karamin riba mai siyar da zogala karamin kuɗi mai siyar da dawa karamin kuɗi mai siyar da wake karamin kuɗi kowa ya ci kadan amma a dage sai wasu sun yi arziki ba a ma kasa haka a zauna lafiya in dai an dage sai wasu an amce sai sun zama arziki ai abin da ya jefa kasan cikin tashin hankali kenan da wasu wasu da suka samu dama a gwamnati suka ce sai sun zama kazaman masu kuɗi suka yi ta ɗiban kuɗin ma ba san abin da za su yi da shi ba a ƙarshe suka karya kansu suka karya kasan to haka ma idan aka ɗaure mu wasu bangare cewa sai sun yi arziki saboda kawai su dama an cuce su ba haka bane abin da yake shine kowa zai iya yin arziki in an saki kasa aka saka mata mara saboda wanda da yake cin abinci so daya in abinci arhaje sai ya ci so uku ne wannan riban naka dai tana nan
to yasa shi shi in ka kula ko masu kosai ma suna da wata dabara
na'am
in ka je ko sai a ce a bada alakoro to irin wannan dabarun suna jan mutane su rike siya kuma ga yan riba kana
to ai ita kyautatawa a kasuwa ko kuma kyautata a mu'amala ita ce take taimakon wanda suka yi wannan mu'amala a sannan kuma a tattalin arzikin kasa duka abinda kake gani ana kai shi kasuwa ba wanda yake kaya kasuwa domin karya riba duk wanda yake ya kai don riba ne saboda haka dole ne sai an kuma a riban hawa biyu ne akwai normal wanda take ita ce madaidaiciyar riba akwai kuma abnormal wanda take ita ce wannan shu'umar riba ce to shu'umar riba it duk sanda ta shigo to banna za ta yi amma akwai lokacin da Allah wanda ya halice mu ya tsara riba in ka ganta to bagatatar yakan azurta wanda ya ga dama shine misali lokacin da aka yi fari ba a samu abinci ba kai sai ka samu to sai kaga kai Allah ya baka dama ka samu kuɗi to wannan daga Allah ne ko kuma Allah ya bada abinci mai yawa sai ka ji an ce ai duk kasuwa dabbobi duk sun yake ba saboda abincin sun da ake nema duk an samu a sauke sai su yi arha kuma to wannan daga Allah ne amma abubuwa na artificiality mu kula cewa wannan Afrika ta yamma Najeriya ita ce uwar su duk abin da ake yi mutanen Afrika ta yamma suna nan a tsakiyar Najeriya ba masu takaddu kuma misali sai ka dauki wannan doya din nan da ake a cikin Najeriya doya din nan da ake yi zaka iske cewa yana zaga ko ina Afrika ta yamma in zaka ci kuma sai an dauka daga nan an kai maka to in ka kulle boda akwai abin da su kuma a can ake yi in an shigo da wani yanayin abinci zai karye wani yanayin abincin amma kuma abin kiyayewa shine akwai dokoki na noma wanda sai mun koma mun yi wannan tunanin noma a wannan zamanin yafi karfin ka ce sai kowanne talaka ya koma gona wannan ba haka yake ba abin da yafi kamata manya-manyan kamfanoni da manya-manyan masu kuɗi su koma gona su ɗauki mutane su musu aiki a gonaki su fito da abinci wannan shine akai shine mechanization saboda subsistence farming in dai kowa zai ɗauki fatanya ne duk za a je a wahala ne in tsutsa ta zo kowa zai kare
wato kowa sai ya zama haihuwar guzuma kenan ya kwance uwa kwance
yawa to amma idan akwai manya-manyan kamfanoni gwamnati ta fi samun dama ta ba su kayan aiki ta ba su taimako suna da kuɗi da su shigo da kayan aikin su ta ba su goyen baya in sun samu lalura a ba su kuɗaɗe su gyara gonakin su suna da bankuna sannan kuɗaɗen su yana cika cikin gwamnati amma in manoma ne kanana duk wanda ya sai da masara buhu 10 ya tattara kuɗin zai je ƙauye ne ya haƙa rami shi ma ya rufe ba na sata bane so saboda haka manoma suka zama kanana da yawan gaske kowa ya kwashe kuɗi ya sai da kuɗi sai a kwashe kuɗi a economy din sai a koma da shi bayan economy din sai a kulle su sai wata shekara shi yasa sai a nemi kuɗin a rasa saboda yanayin kasuwancin mu da yanayin ɗabi'un mu da kuma yanayin tsare-tsare na gwamnati wanda bai taimaka ma fito da kuɗaɗen
mun gode da waɗannan bayanan Malam Ishau da fatan masu sauraron mu sun himmatu yanzu a madadin shi Malam Ishau Aliyu da wakilin murar Amurka dake Abuja Nasiru Adamu Elkaya da Solomon Abu da Tobahiro Dedone da suka daidaita mana sauti. Ni Salwa Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya tare da alherin Ubangiji.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai
kyau. Ƙara yin da ku ma sauraro ku kai ko muna.
Assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gole jihar Bauchi ina kira ga yan uwa na masoya Buhari na gaskiya so mu kara tashi sai mu kuma dage da addu'a Allah ya ba shugaba Buhari lafiya Allah kuma ya dawo mana da shi ya lafiya
assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika ni ne Sani Balad dake guru Hausare a jihar Yobe Najeriya yan siyasar Najeriya ya kamata ku ringa tuna da talakawan da suka muku wahala suke zafar ku tun daga kan gwamnati sanatoci yan majalisu
To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice
Amurka za ta zafafa matsin lamba kan cikin kumin da Majalisar Dinkin Duniya ta Azawa Koreya ta Arewa biyo bayan gujin makami mai linzami da hukumomin kasar da ke Pyongyang suka yi kamar yadda jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta fada.
To madalla da wannan ne muka kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Chubayi Radio Dune da ya ba da umarni da injiniyan mu wato Malama Zainab. Ni Lada Ibrahim wake cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin.